نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهك أنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا شيء متعلق البركة مسلا شيء مغلقة لكن أشكين قلم بوشي أجار بوشي أو أن يمشي نلهدي يومنا ترى غوتر رمضان إجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دو دايار دالي هدو دا أربعين دا أكو وانكم اكي ديدي دا قوم غوتر هدو ميلادية تا دو بيدا عشرين بيو أولا مجلسي دا مكي تفسير القرآن مقرمة دا منا چكين تفسير سورة الحج دا ممغشي بچكين آية تا
آية تا ترى
آية ترى
تقوص ترى
kota takwas kafin mu shiga karatu akwai wasu daga cikin tambayoyi ga mu ansa wannan yana tambaya ne akan cewa ya samu kansa cikin yawan wasa da sallah tun yayin lokacin da ya balaga har zuwa dab da azumi kafin ya koma ga Allah ya tuba. Yana tambayar yanzu ya zai yi, zai biya ne abin da yake kansa na shekara 8 da bai yi ba ko yaya, kai wa Allah subhanahu wataala godiya da yasa ka fada ku ka dawo kan hanya ka tuba, domin sallah ba karamin al'amari bane a musulunci, rukuni ne daga cikin rukunin musulunci, shine ma rukuni na biyu a cikin ayyuka, ma shine rukuni na farko bayan aqida. A cikin ayyuka da bawa yake yi na kusantar ubangiji, sallah ita ce ta farko. To duk mutumin da yake wasa da sallah, to kuma babu wani abu na addinin sa da zai kula da shi. Nabi yana cewa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya, wanda duk zai tozarta sallah to sauran ayyukansa ma zai tozarta su. Ita ce ginshikin addini, wanda ya tsaida ita ya tsaida addini, wanda ya tozarta ta ya tozarta addini. Don haka ba karamin nasara ce ka samu ba, da Allah ya sa har ka tuba ka gane girman hadarin da kake kai ka dawo ka karbi a karin gumi yin salloli a lokacinsu. Abinda ya riga ya wuce, afa Allahu amma salaf, Allah ya yafe abinda ya riga ya wuce. Sai ka yawaita istighfari da tuba, ka yawaita sallolin nafilfilu, watakila su zama maka cuko na abinda ka yi na sakaci a baya. Wannan shi kuma yana tambaya ne game da cewa shin za a iya amfani da DNA don tabbatar da yaro ko kore shi daga wani. Shari'a ta musulunci tana da sassauci, tana sassauci wajen tabbatar da nasaba da dangantaka, tana kuma tsanantawa game da kore dangantaka, wanda ita ce ka'idar da shari'a ta kafa a kanta ta musulunci wajen tabbatar da nasaba. Tana yin sassauci saboda mutane ana amince musu dangane da da'awarsu ta nasabarsu, hakanan wajen korewa kuma tana tsanantawa kafin a kore wani daga dangantakarsa, ce mahaifinsa ba shine mahaifinsa ba, ko kabilarsa ba ita ce kabilarsa ba, ko danginsa ba su ne danginsa ba. To ana tsanantawa wajen korewar. Shi yasa wajen tabbatar da nasaba ko kore ta ba koyaushe ne za a yi amfani da wannan DNA ba. koda kuwa a ilimance ilimi na zamani ya tabbatar da cewa wani abu ne wanda yake dahir yayin da aka yi gwaji akan gane cewa wani dan wani ne ko wani ba dan sa bane to amma wannan ba zai amfani da shi ba wajen a tabbatar da cewa wani yayi zina ko wacce ta yi cikin shege ko wani ba uban sa bane wani ba zai amfani da wannan ba ba zai amfani da shi ba wajen li'ani idan mutun yayi da awar matarsa ta zo da cikin da ba nashi ba ko dan da ba nashi ba to ba zai amfani da DNA ba wajen a tabbatar da cewa ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne shari'a abinda take nunawa shine za a bi matakai na shari'ar Allah da ya kawo shine su yi li'ani wato su yi rantsuwa a gaban alƙali ita ce rantsuwa cewa cikin nan nashi ne ko ɗan nan nashi ne shi ba kuma ya rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne idan ta yi rantsuwa ya ƙi rantsuwa shi ke nan za a yi masa haddin ƙazafi idan kuma ya yi rantsuwa ita ta ƙi to za a yi mata haddin zina idan duka suka yi rantsuwa shi ke nan kowa ya tafi da halinsa ba za a kuma jingina masa ɗan ba kamar yadda idan ya yi rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne ba za a jingina masa ba to ko da a ce an gano daga ƙarshe cewa ɗan nasa ne ɗan ba nashi ba ne ko kuma ɗan nasa ne to ba za a aiki da wannan ba a lokacin da Hilal ibn Umayya wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya jefi matarsa da cewa cikin da take ɗauke da shi ba nata ba ne ba nashi ba ne ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce da shi shuhuduka aw haddun ala zahrik kawo shaidinka ko kuma ka sha bulala ya ce ya rasulullahi ya za a yi mutum ya ga wani namiji da matarsa kuma ya je kira maƙota yana nuna musu ai ba zai yiwu ba ina zai iya ma wannan haƙurin annabi ya ce shuhuduka aw haddun ala zahrika kawo shaidinka ko ka sha bulala ya ce to wallahi Allah ya san gaskiya nake faɗa kuma sai alƙur'ani ya sauka ya wanke ni ana nan sai ga aya ta sauka aya cikin suratul nur walladhina yarmuna azwajahum walam yakum lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin Allah ce waɗanda suke jifan matansu wato su jefe su da zina da zanto kuma ba su da wasu shaidu sai kawunansu Allah ce to shaidar ɗayansu shi ne rantsuwa hudu cewa gaskiya ke faɗa har zuwa ƙarshen ayoyin li'ani annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayoyin suka sauka annabi ya kirawo Hilal ibn Umayya wanda ya jefi matarsa da cewa ɗan da take ɗauke da shi na wani mutum ne da ake kira Shariq ibn Samha to shi ne annabi ya kirawo shi ya kirawo ta ya sa ya yi rantsuwa har guda biyar cewa ɗan nan ba nashi ba ne na Shariq ne ita kuma aka kirawo ta ita ma ta zo ta yi rantsuwa hudu ta zo ta biyar ɗin sai ta shiga da wato inda har ma sahabbai suka yi zaton cewa za ta fito ta faɗi gaskiya amma dai sai ta ce ita ba za ta kunyata mutanenta ba ba su kunyata jama'arta ba saboda haka ta ƙara rantsarantsar nan guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya san ɗayan ku ƙarya yake don ba zai yi ba duka ku zamanto masu gaskiya shi ya ce kin yi zina ita ta ce ba ta yi ba kuma duk gaskiya suka faɗa ba zai yi ba wallahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib Allah ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake shi ne bayan sun yi wannan rantsarantsa su duka biyun annabi sallallahu alaihi wa sallama cito ya sake ta kuma babu sauran haɗuwa tsakanin shi da ita to shi ne yake cewa idan ta haife shi wato idza ja'at bihi akhal al-aynayn sabiq al-ilyatayn khuddaj as-saqayn fa huwa li sharik in har ta haife shi da wannan kama mai kulli kullin ido mai manyan cinyoyi mai wato kakkauran abin nan bere da sak dan tsansa yace to wannan dan sharik ne sai kuma gashi ta haife shi kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta haife shi da wannan sifofi kobo da kobo Annabi yace wallahi ba dan laula ma madha min kitabillahi lakana li ma'aki sha'nun ba dan abin da ya riga ya gabata na hukuncin Allah ba da kin ga yadda za ta kare tsakani na da kuke to saboda ka idan shari'ar Allah ta riga ta yanke hukunci shikenan babu maganar wani DNA kuma kaga dai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya faɗi sifofin wancan mutum da ake zarginta da shi ci in dai ta haifi dan nan da irin waɗannan sifofi to shikenan nashi ne kuma haka aka yi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina ma wancan dan ba sannan kuma bai mata haddin zina ba saboda haka ba a amfani da irin wannan shaidar domin a tabbatar da domin aka yi haka to an soke hukuncin mali'a ne an soke hukuncin shaidu na zina da shikenan duk sanda aka yi tuhumar cewa wance ta yi zina kuma da wani suka yi shikenan sai a je a yi DNA in ya tabbata shi ne ya yi shikenan sai a masa hukuncin zina kaga shari'a ba ta zo da wannan ba don haka shari'a ba ta zo da tabbatar da zina illa ta hanyar shaidu ko da kuwa ya tabbata din amma ba a samu shaidu ba shikenan haka nan wajen korewa ba za a korewa mutum ɗansa ba ko da kuwa za a yi bincike a gano cewa ɗan nan ba nashi ba ne kamar yadda ya faru a ƙissar Abdu ibn Zam'a da Sa'ad ibn Abi Waqqas dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas Utba ibn Abi Waqqas kafin rasuwarsa ya gaya wa dan uwansa Sa'ad cewa dan nan da yake wajen Abdu ibn Zam'a ɗansa ne ba dan Zam'a ba ne shi wannan yaro kuyangar Zam'a ita ce ta haife shi kuyangarsa sadakansa ita ce ta haife shi amma kuma cikin na Utba ibn Abi Waqqas ne to matan da ta haife shi tana sadaka na shi Zam'a ibn al-Aswad sai ya zanto wato sai ya zanto ɗansa ne to Utba lokacin da ya zo rasuwa sai ya bar wasiya ga ɗan uwansa Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa wannan yaron na Zam'a ɗansa ne saboda haka a karɓar masa ɗansa da aka zo fatu Makka Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tsaya akan cewa wannan ɗan da take hannun Abd ibn Zam'a ba nashi ba ne ba ɗan uwansa ba ne ɗan uwansa ne shi ne suka shiga rigima shi kuma ce a ɗan uwansa ne ai wadda ta haife shi bai wasa ce saboda haka ɗansa ne sai suka je ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alwaladu lil firash wa lil ahir al hajar saboda haka ɗa na Zam'a ne shi kuma wancan da ya yi zina da ita ba abin nan shi ba shi kuma ya tafi a haka a banza ba ya da komai amma dai kuma duk kamanninsa suna nuna cewa ɗan Utba ibn Abi Waqqas ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Sauda bintu Zam'a yace da ita ihtajibi anhu ya Sauda ki tsare kanki daga gare shi kanki ɗauka ɗan uwanki ne ku rika mu'amala ta muharrami yace ki tsare kanki to kaga duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dan nan na Utba ne amma tunda shari'a cewa tayi alwaladu lil firash to anan za a tsaya ba za a kankare wannan dokar ba saboda aka ci gaba da danganta dan zuwa ga Zam'a kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci matarsa Sauda da cewa kada ta yarda ta yi mu'amalar muharrami da shi saboda aka wannan shine abinda malamai suka yarda da shi dangane da wannan ba a yin amfani da shi wajen a tabbatar da wane dan wane ne sai dai a wasu lokuta kamar yayin da ya zanto mutum yana da ƴaƴansa haka kawai ake kore masa ƴaƴansa babu laifi dan ya ƙara yin DNA dan ya tabbatar wa da mutane cewa ƴaƴansa ne wannan babu laifi amma ba idan ana so a tabbatar masa da cewa ƴaƴansa ne ba alhalin yana kore su ko ana so a kore masa ƴaƴansa alhalin yana tabbatar da su to ba za a yi amfani da wannan wajen kore masa ba amma dan ƙarin nutsuwa wannan babu komai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani wanda yake da ilmul qiyafa ilmul qiyafa shine ilimin da ake iya gane wane dan wane ne ta hanyar tafin hannunsa ko tafin kafarsa a lokacin da Usama yana kwanci shi da mahaifinsa Zaid Zaid ibn Zaid ibn Haritha to sai wani mai irin wannan ilimin na qiyafa yazo sai ya ga kafafuwansu sun lulluba amma kafafuwansu sun fito waje sai yake cewa wannan kafar da wannan kafar duk daga wuri guda suke wato akwai kamanni annabi ya murna domin ana kokarin kore wasu suna dan surutai akan shi ainihin Usama saboda yana da duhu mahaifinsa kuma yana da haske shi kuma ya fito yana dan baki haka tare da shi sai yake kamar ba shine babansa ba to shine da wannan alqafi yake cewa inna hadhar ar-rijl ko al-qadam ba'daha min ba'd annabi ya murna da jin wannan saboda babu laifi dan an ƙara tabbatar da wani abin da daman can ana da awarsa amma mutum ya zo ya da'awar dan wani yana gidansa ce wannan dan da yake gidan wani ana cewa dansa dansa ne a ce bari a je DNA don a tabbatar ko kuma wani ya ce wanci ta zo da ciki ba danta ba dan shi bane a ce ai DNA don a tabbatar da wannan shari'a ba wannan ta zo da shi ba shari'a abinda ta zo da shi ai li'ani wannan DNA ko an yi shi inda yayi li'ani ya kore dan nan nasa to ba za a tabbatar masa ba in ba haka ba to shikenan gaba ɗaya an soke wannan hukunci daga shari'ar Allah kenan wannan ayoyin na alqur'ani duk sun daina aiki saboda DNA ba zai yiwu ba to ina ga minti lokaci bai kamata mu kara ba bai a nan gobe ba ci gaba da sauran tambayoyi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba ba kuma tare da shari'a ba ko wani littafi mai haskakawa saniya itfihi yana kawar da kansa saboda girman kai li yudilla an sabilillah dan ya batar da wasu daga hanyar Allah lahu fid dunya khizyun yana da wulakanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati nudhiquhu yawmal qiyamati azab al hariq kuma za mu dandana masa azabar wutar wuta mai tsananin kuna ranar gobe kiyama kamar yadda muka fara tafsirin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana babu labarin kaso na biyu daga cikin mutane shine wanda yake jagorantar wasu akan bata yake dagewa da jayayya ba tare da ilimi ba ba tare da wata shari'a ba ko wani littafi mai haskawa illa iyakar ra'ayi ne kawai da molanka da bin san zuciya su suke masa jagoranci don haka yana jan mutane zuwa ga bata Allah yake magana akan waɗannan mutane Allah ce wannan mutum daga cikin sifofinsa saniya itfihi yana kawar da kansa ay lawiyan unuqahu duk sanda ake kiransa domin a gaya masa gaskiya yana babbautsewa yana jujjuya kai yana ainihin bijirewa bai yarda ya ji gaskiya ba ba kuma zai bi ta ba kamar yadda Allah yake faɗa game da munafiqai wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah ce idan aka ce da su ku zo manzo Allah ya nema muku gafara sai kaga sun juyar da kansu wato sun bijire sai kaga su suna wato bautsewa alhalin suna masu girman kai. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasul رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. إذا كشيد سوك زو زوا جابند الله يسوكر كزو زوا جمن زن الله. وتكزو زوا جلت تافن الله السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ذاك جاء منافقي سنة أينهن جن يجكي بزاس يدبا. بقومي كيساس هكبا إلا جرمن كي. جرمن كي نبص يدبا. وني جارا يمسي جارا با. كوني نونا مسو كسكورز. Ko wani ya nuna abinda suka tashi a kansa suke yi ba gaskiya bane ba daidai bane, saboda haka suna ganin in sun yarda da shi to su sun kaskanta kansu shi kuma sun bashi girma. Wannan shine dalilin bai girman kai na kin ya karbi gaskiya gani yake duk sanda za a nuna masa kuskuren sa ko za a nuna masa barnarsa to idan ya yarda da wannan gyaran to kenan shi yana da tawaya a shi kenan shi a shi bai cika ba kenan ashe shi kenan ba akan gaskiya yake ba shi kuma wanda ya nuna masa kenan ya fi shi to shi ba zai yarda a ce bai cika ba ba zai yarda a ce kuma wani ya fi shi ba to wannan shine dalilin da zai sa ya bijire ya ki karban gaskiya. Wannan ita ce dabi'a ta dukkan wani mai girman kai. Girman kai kamar yanda Bahaushe yake cewa rawanin tsiya duk wanda ya daura shi to shi da arziki har abada ya tsiya ta kansa tsiya ta har abada matukar ne bai sauke wannan bai kwance wannan rawanin ba. Yayin da za a gaya wa mutum gaskiya ya ki karba kuma ya rika wulakanta masu gaya masa gaskiya ko ya rika wulakanta mutane to wannan ya jawo kansa asara ta har abada. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yanda yazo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam Muslim ya ruwaito Nabi yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar, wanda duk yake da girman kai kwatan kwacin kwayar zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba. Wani sahabi ya ce ya rasulullah inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana afa min alkibari hadha. Ya rasulullah ɗayan mu yana son ya ga yayi shiga mai kyau ya sa kaya masu kyau ya sa takalma masu kyau wannan ma girman kai ne? Annabi ya ce da shi inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne yana son kyau. Al-kibaru batrul haqqi wa ghamtun nas, ce girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane. Saboda haka mutum da zai rika kwalliya ba shine mai girman kai ba, dan mutum yana sa kaya masu kyau yana ado yana sa hula da riga da takalmi da agogo masu kyau masu tsada, wannan ba shi yake nuna mai girman kai bane. A'a, kasancewar sa yayi kwalliya wannan abu ne mai kyau, Allah ma yana son kyakkyawan abu saboda shi aljamilu ne. Abinda ake cewa girman kai, Annabi ya nuna masa girman kai ga yadda yake. Batrul haqqi shine kin gaskiya, tun a gaya masa gaskiya sa kafa ya taki ta. Sannan wa gamtun nasi, da wulakanta mutane. Duk wanda yake da wannan sifofi to wannan shine ainihin mai girman kai. Koda kuwa wace irin shiga yayi, koda ya saka kayan da suka fi na kowa kaskanci da muni da rashin kyau da rashin tsada, in dai har zai ki gaskiya ya ki ya wulakanta jama'a to wannan mai girman kai ne. Saboda haka girman kai yana hana mutum karbar gaskiya. Allah ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi uznaihi waqra fabashirhu bi'adhabin alim. Allah ya ce idan aka karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran, sai ya juya yana mai girman kai, ya juya baya yana girman kai. Ka allam yasma'aha, kamar ma bai ji ba. Don haka shi mai girman kai lokacin da ake gaya masa gaskiya zai yi buris kamar ma baya jin abin da ake faɗa masa. Ko zuwa yayi wajen da ake karantarwa ana maganar da ta shafe shi, to za ka ga cewa yana nan da gangan jikinsa amma zuciyarsa ya yi tafi da ita wani guri. Wato ihun ka banza, ka faɗa an ji amma ba a ji ba. Saboda haka irin wannan shi yake jawo mutum ya ki karɓar gaskiya kuma ya shiga faɗa da mutane, yana rigima da su, wannan shi ya haifarwa da Yahudawa tabewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da gaskiya. Wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Wato ada can kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam hannuna wa kafirai suke cewa za su nemi taimakon Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya bayyana a kansu domin su yake su, domin suna cewa akwai wani annabi da zai zo da irin abin da Annabi Musa ya zo da shi na wahayi, wanda zai zo ya kirawo ku zuwa ga bautar Allah shi kadai ya yarda da annabawa duka, in ya zo to za mu haɗa kai da shi, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi mai yaƙe ku ku kafirai masu bautar gumaka. To a tsammaninsu cewa Annabi zai fito daga cikinsu ne, to kuma sai ya fito daga cikin abokan gabarsu waɗanda suke renawa, waɗanda suke ganin ba su da ilimi, ƙauyawa, gidadawa. Sai gashi Annabin ya fito daga cikin waɗannan ummiyina ɗin wanda suke ce musu bobaye, bobaye ne waɗanda ba su san rubutu ba, su karatu da rubutu ba. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa. Don haka abinda ya hada su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, tare da sun san ingancin annabcinsa, shine kafirci. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. To hakanan duk sanda girman kai ya cika zuciyar mutum, to zai haifar masa da jiji da kai da nuna isa, zai rika jin cewa abinda yake kai ko mun lalacewarsa shi ne daidai, abinda kuma wani yake kai ko mun daidaitansa da gaskiyarsa shi ne ba daidai ba. Don haka wannan zai rika jefa shi cikin rikici da mutane, ba zai taba karbar gaskiya ba. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, kamar yadda ke cikin Al-Fatawa Al-Kubra jalladi na biyar shafi na 125, yana cewa wantiqalul insani min qawlin ila qawlin li ajli ma tabayyana lahu min al-haqqi huwa mahmudun fihi. Mutum ya bar abin da yake kai ya koma kan wani abu daban, domin ya gane cewa wannan abin da yake kai ba gaskiya bane, wancan da ya koma kansa shine gaskiya. Ibn Taymiyyah ya ce wannan abin yabo ne, bikhilafi israrihi ala qawli la hujjata ma'ahu fihi, tare da cewa tare da sabanin ya doge akan wata magana da ya san baya da hujja akan ta, tare da ya san cewa baya da wata hujja, bi ghairi ilmin wala huda wala kitabin munir, yake wa tarki alqawli lati tawaddahat hujjatuhu, yace ba zai bar, wato zai bar maganganun da ko maganar da take da hujja karara ba. يأتي أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهو مذموم. فهذا مذموم. تو متمنى زي كبارن أبن لي كي نبتا كون أبرنا كون رشن قسكيا يكوما واغا مغانا تتكي لحجة كوكوما يأتي زي كنك أمي واتا مغانا سبو لكوي بن سنزوچيا كوكوما بن أبن لي ساما ما لا يأتي فهذا مذموم وانا أبن زرقيني أبن سوكا. To galibi waɗanda san zuciya riga ya mamaye zukatansu, ya yi kakatutu a zukatansu, to yakan haifar musu da girman kai, ba za su taɓa yarda da gaskiyar da ta saɓa wa abin da zuciyarsu take so ba. Shi ya sa al-Imam Shatibi a cikin Al-Itisam da yake maganar mazowa bid'a yake cewa fa ahlul ahwa'i idha istahkamat fihim ahwa'uhum lam yubalu bi shay. Masu mabiya san zuciya, wato ‘yan bid'a, idan ya zanto bid'an nan ta riga ta kankama a zuciyarsu, to babu wata magana da za su ɗauka da muhimmanci. Walam ya'uddu khilafa anzarihim shay'an, duk wani ra'ayi da ya saba wa nasu ra'ayin ba za su ɗauke shi a bakin komai ba. Wala raja'u uqulahum muraja'ata man yattahimu nafsahu, ba za su taɓa muraja'ar hankulansu ba, ba za su taɓa dawowa su sake tunani ba akan abin da yake a tunaninsu. Su tsaya su ɗauka cewa abin da yana buƙatar su sake dubawa, ba za su yi wannan ba. Wannan shi yasa Sufyanu Thauri yake cewa Iblis ya fi haba-haba da ɗan bid'a a kan mai saɓon Allah, ce saboda shi mai saɓon Allah akwai yiwuwar ya tuba da wuri, saboda ya san saɓon Allah yake. Shi da kansa ma wataƙila in ana masa wa'azi zai ce ku dai kuma da addu'a Allah ya raba mu da wannan abu. Shi kansa ya san saɓawa Allah yake, in yana yi ma wani lokaci yana ɗan ɓaɓɓoyewa baya son a gani. Amma shi ɗan bid'a yana da wani abu na yaƙini a zuciyarsa cewa abin da yake ɗari bisa ɗari gaskiya ce, kuma kusanci da Allah yake samu kuma wannan ne zai kai shi ga aljanna. To kaga irin wannan abin da yake wato yake so a zuciyarsa ya riga ya mamaye zuciyarsa, to da wahala ne ya damu da wata magana. To shi yasa Iblis yake haba-haba da shi, saboda ya san cewa akwai wani abu da zai tokare shi ya hana shi sauraron gaskiya. To wannan duk daga shedan ne, shedan shi yake yawa dan adam irin wannan mummunar hudubar, ya hura shi ya hura shi har ya ji cewa baya shi, ya rika ganin kowa ƙasa-ƙasa, shi kuma can tsololi. Kamar yadda Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa at-tafsira yake cewa wal mutakabbiru yara nafsahu a'la min al-ghayri, hal kullum mai girman kai yana ganin kansa sama yake da kowa. Fatahsulu lahu hazzatun wa farahun wa rukunun lahu ila ma taqadahu, don haka ko yaushe sai ta farin ciki, yana ta haba-haba, yana ta kankame abin da yake rike da shi na aqida. Wadhalika nafkhu ash-shaytani, wannan kuma shedan da yake busa shi, yake hura shi, yake masa wannan wato kalangun. Kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwazu min ash-shaytan, yana neman tsarin Allah daga shedan, min hamzihi wa nafthihi wa nafkhi, yana neman tsarin Allah daga ainihin zindan shedan ko mutuwarsa ko kuma ainihin nafsihi busarsa wato waƙensa da kuma nafsihi wato girman kansa da yake sawa mutum. Ibn Taymiya alayhi rahmatullah a wani guri cikin littafinsa Iqtida'u Sirat al-Mustaqim yana nuna abinda yake jawowa, wato abinda yake yin kakatutu a zuciya wanda har yake hana ta bin gaskiya, tun da cewa gaskiyar nan ta riga ta bayyana. Yake cewa minha musaraqatu at-tabi' ila al-hilal bil raqbati min ribqati al-ittiba', wato yadda dabi'ar dan adam take shi ba zai so ya bi ba, shi yana son koyaushe a bi shi. Wa fawati suluki as-sirat al-mustaqim, daga shi ba zai bi tafarki wanda yake madaidaici ba, me zai hana shi ya shiga ya bi abin da yake tafarki madaidaici, shine annan nafsa fiha naw'u min al-kibar, zuciya na dauke da wani abu na girman kai. Fatajibu fatuhibbu an takhruja min al-ubudiyyati fatuhibbu an takhruja min al-ubudiyyati wal-ittiba'i bihasab al-imkan, tana da nau'i na girman kai wanda zai sa ta ji cewa ba za ta so ta ci a ci ga ta a wani matsayi na ubudiyya ba, wani matsayi na bauta, wani matsayi na biyayya ba. Saboda kowane lokaci sai ya ji cewa idan ya yarda da abu to anan zai zama mai biyayya ne, zai zama mai bauta ne, to da haka sai ya sa shi bijiri. Waɗanda suke kin bautawa Allah subhanahu wataala, abin da yake sa suke nan suna bijire masa, jin cewa idan suka yarda da shi za su bauta masa, to su mai da kansu bayi, to da su yi haka gara su bijire wa ayoyin Allah. To shine malam yake cewa kamar qala Abu Usman an-Naisaburi, ma taraka ahadun shay'an min as-sunnah illa likibarin fi nafsihi, babu wani wanda zaka ga ya bar sunna sai dan girman kan da yake cikin zuciyarsa, wannan girman kan da zuciyarsa shi zai sa ya kibin wannan sunna din. Gaskiya tana da daci, don haka ba kowa ne yake iya jure dacinta ba. Na'am, wanda duk suke da kikkiawar fidira, kikkiawar dabi'a, to ba gaskiya ba ta musu daci, dadi take musu, zaki take musu. Amma wanda yake da matsala a zuciyarsa ko shedan ya riga ya fitsare masa zuciyarsa, to wannan gaskiya daci take masa. Faman yaku za famin murrin maridin yajid murran bihi alma azzulala, wanda bakinsa yake da daci to ko ruwa ka bashi mai dadin dandano shi zai rika jin dacin ne, ba zai ji dadin sa ba. To amma mutumin da yake kan tafarki ba da daici ba zai ji wannan dacin ba. Kamar yadda sallah take nauyi ga waɗanda suke munafikai, wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas, za su tashi cikin kasala, wato tana musu nauyi. Kamar yadda annabi yake asqalu salati ala al-munafiqin salatu al-isha wa salatu al-subh, sallar da tafi kowace nauyayar munafikai take musu nauyi, sallar isha'i da sallar asuba. To amma shi mu'mini baya jin wannan nauyin, yana jin abu ne mai dadi ma. Kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ju'ilat qurratu aini fi salah, an sanya farin ciki na a cikin sallah, ce arihna bis salati ya bilal, ka hutar ka wato ka saban mana hutu ta hanyar sallah ya kai bilal. Saboda haka wanda yake mutumin kwarai wanda dabi'ar sa bata gurbace ba bata lalace ba to baya jin dacin gaskiya amma wanda yake ya riga dabi'ar ta riga ta lalace ta gurbace to wanda duk sanda gaskiya za ta kunnansa zai ji ta da nauyi zai kuma ji ta da daci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Zar wa qul al haqq walau kana murran ka faɗi gaskiya komai dacin sa komai dacin gaskiya ka sakakka fasa fadarta Allah subhanahu wataala ya sifanta wannan mutum mai jayayya ba tare da wata hujja ba da cewa mutum ne mai girman kai kuma da wannan girman kan shi yake hana shi sauraron gaskiya li yudilla an sabilillah kuma yana yin haka ne don ya batar da mutane daga kan hanyar Allah wato ya batar da mutane ya nisanta su daga bin Allah subhanahu wataala da shari'ar sa wato su fasa bin gaskiya shi su bi shi domin idan ya raba su da gaskiya to zai kirawo su ne zuwa gare shi don haka kaga ya raba su da gaskiya amma kuma ya batar da su akan hanyarsa wannan li yudilla akwai qira'a guda biyu akwai qira'ar Ibn Kathir da Abi Amr suna karanta shi li yudilla bi fathi al ya li yudilla ay li yudilla huwa li yudilla an sabilillah wato dan shi ya bace wato yana yin haka ne gayar yin hakan kuma shine za ta kai shi gabata zai zama lamul gaya ce yana yin haka a ƙarshen al'amarin sa shine bacewa da kan hanyar Allah sauran makaranta kuma suka karanta li yudilla bi dhanbil ya'i ay li yudilla ghayrahu dan ya batar da waninsa daga hanyar Allah subhanahu wataala saboda haka shi karan kansa ya bace sannan kuma ya batar qira'a ta biyu tastalzimu qira'a ta ula qira'a ta biyu li yudilla ta kunshi qira'a ta farko domin duk wanda zai batar da wani to shi ba ya bace dan ba zai batar ba sai shi kansa ya bace Allah subhanahu wataala ya faɗi sakamako na shi wanda da zai batar da mutane ya ki gaskiya ba tare da wata hujja ba sai dan kawai bin ra'ayi Allah ya ce to ga sakamakon sa lahu fid dunya khizyun yana da wulakanci a nan rayuwar duniya wato a nan rayuwar duniya zai gamu da wulakanci domin zai yi asarar wannan kasuwanci nashi wannan kadarar da ya dauko bakar kadara ta tallar ƙarya da daurewa ƙarya gindi da yaki da gaskiya kadara ce da bata wato bata samar da riba ƙarshe asara zai yi domin hujjar sa za ta bayyana hujja ce batacciya mutane za su rika fahimtar ƙaryar da yake kai za su rika barin sa sannan zai ga wulakanci a nan duniya domin ubangiji subhanahu wataala zai masa mu'amala bi naqidi qasdihi akasin kishiyar abin da yake nufi ne ya samu daukaka ka duba kaga waɗanda suka fara jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan farko game da abin da ya zo musu da shi na gaskiya suka riƙa rigima da shi ba tare da wata hujja ba ko wani ilimi ko wani littafi za ka ga cewa tun a nan duniya Allah subhanahu wataala ya fara nuna musu wulakanci suka fara ganin wulakanci a yakin Badar ba da jimawa ba da yin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu tak suka fito kwansu da kwarkwatarsu wai za su zo su ga cewa sun share ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sabansa daga doron ƙasa sun kawar da addinin musulunci suka zo a filin Badar manyansu suka fito manya-manyan waɗanda aka san su da yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam da wulakanta shi da shi da sahabbansa sai gashi sun gamu da wulakancin da basu taɓa tsammanin za su gamu da shi ba a filin Badar a nan aka kama aka kashe wasu aka kuma kama wasu a matsayin fursunoni a filin Badar aka kashe Abu Jahal kuma waɗanda suka kashe shi wasu yara ne matasa daga cikin matasan mutanen Madina al-Ansar da Mu'az da Mu'awwiz ƴaƴan Afra su suka kashe shi yara ne matasa ƙanana duk da yadda yake jinsa da yadda yake ganin kansa ba zai taɓa tsammanin cewa waɗannan yara biyu za su tsaya gabansa har su gama da shi ba sai gashi yara ne biyu suka kai shi ƙasa suka yi sanadiyar mutu halakarsa kuma yana kwance shaɓe-shaɓe a cikin jininsa Abdullahi ɗan Mas'ud wanda yana daga cikin waɗanda suke ganin ba komai ba suna ganin shi na farko shi ba dan Makka ba shigowa yayi daga Taifa mutumin Saqif ne sannan kuma ga hadisin da Allah ya masa din langa-langa haka ba shi da kauri dan siriri da shi sai gashi ya zo yana tsalle akan cikin Abu Jahl ya hau kan cikin sa ya zaro kasa ya yanke shi to yaushe ne Abu Jahal yake zamanin zai gamu da irin wannan wulakanci a duniya Abu al-Hakam suke ce masa Annabi ya mai da shi Abu Jahal mu ga muke cewa Abu Jahil shi ne Abu Jahil ba to saboda haka su kansu waɗannan matasa biyu da shi Abdullahi dan Mas'ud ina suke tsammani ko a tunani a mafarki za su yi Abu Jahal haka amma saboda Allah ce lahu fid dunya khizyun sai gashi ya gamu da wulakanci a nan duniya haka nan An-Nadr ibn al-Haris wanda shi ma yake ta yayi ta kokari yadda zai raba mutane da sauraron Annabi sallallahu alaihi wa sallama hadda zuwa da kawo kayan kada kada da sayo wasu ƴan mata ƴan Farisawa yazo ya kawo su ana cika dare ana cashewa wai saboda a daina zuwa sauraron Annabi sallallahu alaihi wa sallama a rika zuwa ana sauraron kada kadan sa da waƙe-waƙen sa da ƴan matan da yazo da su wasu suka ce yakan zo da wasu littattafai da wasu tatsuniyoyi irin na Farisa da Rum ya zo yana karantawa mutane to shi ma a wannan lokacin a wannan filin dagan aka halaka shi da shi da Uqba ibn Abi Mu'ayth da yake daukan dubbi na tsohon raquma ya dora ya zuba akan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sujjada to sai ga su dukkan su a yashi a mace a wulakance kamar mushi a filin Badar kuma suka mutu a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna domin kafin a fara yakin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kabi yana nuna sahabban sa cewa anan za a kashe wani anan daidai nan za a kashe wani a daidai nan za a kashe saboda sai gashi kafin ƙura ta lafa duk gasu nan a kwance a waɗannan wurare da Annabi ya nuna sun mutu sannan daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a kwaso gawawwakin su a kota tsohuwar kururuban rijiya aka watsa su ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan kun ga yanzu kun samu yanzu abinda ubangijin ku yi muku alkawari gaskiya ne ni dai na ga abinda ubangiji na min alkawari ya tabbata gaskiya shine har sayyidina Umar yake cewa rasulullahi kake magana da mutanen sun riga sun mutu ba ji za su yi ba Nabi ya ce ai ba ku fi su ji a yanzu ba suna ji saboda haka bayan ma sun mutu wulakancin ya bi su har lahira domin bayan sun mutu din an jefa su cikin kwararren rijiya Allah ya dawo musu da jin su rika jin waɗannan maganganu daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda irin bakin ciki ne ba su ji ba wanda irin wulakanci ne ba su gani ba lahum fid dunya khizyun kenan wannan yana daga cikin al-ikhbaru bil ghaib al-qur'ani ya bada labarin wani abu na gaibu kuma yazo tabbata sanda ayar ta suke sauka su Abu Jahal suna ji amma ba su dauka cewa abin zai faru ba sai gashi kuma ya faru sahabbai sun gani kafiran ma sun gani yana daga cikin wulakancin da yake bin su shine mummunan ambato da suke bari a bayan su har alkiyama ta gushi har alkiyama ta zo rayuwar duniya ta kare ba za a gushi ba ana ambatan waɗannan mutane da mummunan ambato duk sanda aka faɗi Abu Jahal a ce la'anahullah duk sanda aka faɗi Abu Lahab a ce tabbata da Abu Lahab haka dai za a dinga ambatan su amma ba da kyakkyawan ambato ba a harshen mu'mini har zuwa tashin alkiyama karuba al-Walid ibn al-Mughira wanda yana ɗaya daga cikin jimajiman kafiran da suka tsaya kai da fata sai sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasa sai sun murkushe da'awar da ya zo da ita sai sun raba mutane daga saurarensa ka duba irin yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin da ke cikin suratul muddathir wanda suke fadar wasu miyagun sifofi nashi zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa urhiquhu sa'uda haka na a cikin suratul qalam Allah yake cewa la tuti kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba'da dhalika zanim ka duba waɗannan sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya rika sifanta wannan kafiri da su wala tuti kulla hallafin mahin kada ka bi dukkan wani mai yawan rantsuwa kuma maƙaryaci mahinin wulaƙantacce wato yana rantsuwa akan ƙarya sannan kuma mutum ne wulaƙantacce hammazin mai yawan zinde masha'in binamin mai yawan kai kawo da annamimanci da kurbato da gulma manna'il lil khairi mai yawan hana alheri mu'tadin mai yawan ta'addanci athibin mai yawan sabo utullin mai girman kai ba'da zalika zanin bayan haka kuma marar asali waɗannan sifofi duka sifofi ne marasa kyau ba mutumin da yake da mutunci da daraja za a yi ta fadar waɗannan sifofi a kansa sai mutumin da ya wulakanta to sai gashi sifofin nan sun bi su sun bi mai irin wannan hali har bayan mutuwarsa da shekara 1400 wani abu amma ba a gushe ba ana karanta waɗannan sifofi nashi ana ambato har ma ana samun lada akai kaga babu wulakancin da ya kai wannan a ce an bar wani mummunan ambato naka a bayanka wannan wulakanci ne da yake yana bin mutum har bayan mutuwarsa to shi yasa al-sa'idi yake cewa wa min wa hadha min ayati llahi al-ajiba imam al-allama as-sa'idi a tafsirin sai yake cewa yana daga cikin wato ayoyin Allah masu ban mamaki fa innaka la tajidu da'iyan min du'atil kufri wad-dalal illa wa lahu min al-baghti bayna al-alamin wal-la'nati wal-bughdi wadh-dhammi ma huwa haqiqun bihi wa kullun bihasabi halihi yace yana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki da wuya kaga wani wanda ya ta karkare yana kira zuwa ga kafirci ko bata face sai kaga kuma an sanya tsanarsa a cikin zukatan halittu an sanya la'ana la'anarsa akan harshen su da kin sa a zuciyar su da zargin sa a cikin maganganun su saboda koyaushe zai ci gaba da ganin wato tsana da kiyayya da zargi da suka kowanne daga cikin su ubangiji subhanahu wataala yana bashi kasansa da ya dace da shi ya dace da halin sa wa kullun bihasabi halihi to daga wannan ayar zamu fahimci cewa Allah subhanahu wataala ya yi ma shi wannan mutum mai jayayya da ayoyin Allah mu'amala akasin abin da shi yake fata yayin da yake jayayya da gaskiya yake kokarin kare ƙaryar da yake kai da barnar da yake bi kokarinsa shine ya samu daukaka ya zama wani abu ya zama abun ambato ana yabansa ana masa kirari to sai ubangiji subhanahu wataala amalahu bi naqidi qasdihi sai ya masa mu'amala da kishiyar manufarsa sabanin manufarsa sai Allah ya wulakanta shi ya tozarta shi sabanin abin da girman kansa yake masa shiftarsa cewa zai samu daukaka yayin da yayi wa ayoyin Allah girman kai to shi ma sai ubangiji subhanahu wataala ya hada shi da wulakanci tun anan duniya wacce ita ce mafi girman hammunsa mafi girman abin da yake hankoro ya samu shine duniya da daukakarta to tun daga duniya sai Allah ya nuna masa wulakanci a hirdinka da girman kai girman kai ba abu ne mai kyau ba duk sanda za a gaya maka gaskiya za a maka nasiha za a baka shawara to ka ajiye girman ka ka karbi wannan shine girman naka kuma shine daukakar taka amma in ka ce za ka ki gaskiya saboda raina wanda yake fada maka ita ko saboda wani mataki da kake ga ka taka ko dai mataki na ilimi ko mataki na dukiya ko mataki na sarauta na mulki to ka ki gaskiya saboda wannan to ka sani wulakanta kanka kake a duniya ba za ka taba samun nasara akan abin da ka sa gaba ba kuma Allah subhanahu wataala zai ta bayyana wulakancinka a kowane lokaci ka duba yana daga cikin ukubar mai girman kai ubangiji subhanahu wataala yana haramta masa fahimta alqur'ani to kai a matsayinka na musulmi Allah ya haramta maka fahimta alqur'ani ai ya haramta maka wata babban ni'ima da babu kamarta sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq haka Allah ya ce zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba bisa gaskiya ba Allah zai kawar da ayoyinsa ma'ana zai hana su fahimtarsa shi yasa da wani malami ya soki Ibn Taymiyyah da cewa wai girman kai ne da shi sai aka mayar masa da martani cewa haba mutumin da Allah ya bashi fahimta alqur'ani irin Ibn Taymiyyah ka zauke shi da girman kai ai da yana da girman kai Allah ba zai bashi ilimi irin wannan ba da ba zai samu ilimin da ya samu ba wanda har alkiyama ta tashi ba za a gushe ba ana ambatansa da alkhairi kuma ana konkwadar ilimin sa abun mamaki shine mutumin da har waɗanda ba sa son sa amfanuwa suke da ilimin sa har inda ba a son sa amma ana amfanuwa da ilimin sa da a ce yana da girman kai to da ba zai yi ilimi da ba zai samu ilimi ba da Allah ba zai bashi fahimtar alqur'ani ba idan to yana karanta ayoyin sa yana fitar da hukuncen sa yadda yake su yana istihdarin ayoyi kamar yadda masu yabansa suke cewa ba su taba ganin mutumin da yake istihdarin ayoyi wato ya rika kawo su a lokacin da ake bukatar su a munasaba suka masa ba don ba haddacewar kadai bace a'a kana iya haddacewa amma ka zo wata mas'ala ga ayoyin nan a kwalwarka da yawa amma ka kasa kawo ko dai dan ba za su zo maka ba baka ma san cewa waɗannan ayoyin suna magana akan mas'alar ka ba amma da an kawo suka ce ai ko haka ne da an fara sai ka kare shi da an fara sai ka kare shi da kai amma kai ka kasa kawo wannan ayar tana kuma kusa da kai Allah ya ce wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq za mu kuma dandana masa azabar wuta mai tsananin kuna a ranar gobar kiyama wanda wannan shine sakamakon sa a lahira sannan Allah subhanahu wataala yace zalika bima qaddamat yadaka wannan sakamako ba zalintarka aka yi ba saboda abinda hannayenka ne suka gabatar wato abinda kai ne a nan duniya na rigingimu da jayayya da gaskiya ba tare da wata hujja karfa ba ba tare da ilimi ba ko shiriya ko littafi mai haskawa kuma ka zanto mai girman kai kana jayayya da mutane akan wannan Allah ce to za mu maka wannan saboda wannan abin kai wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba mai zalintar bayansa bane wato ubangiji zai maka wannan sakamako na farko saboda aikin da ka aikata kai wa kanka ba wani ne ya jawo maka ba kai ka jawo kanka tsuntsun da ya jawo ruwa shi yake duka sannan kuma wa anna Allah laysa bizallamin lil abid za a yi maka sakamako saboda Allah baya zalunci domin idan ubangiji subhanahu wataala ya kyale ka a haka bai saka kama waɗanda ka zalunta ba waɗanda ka cutar to yayi zalunci wanda ya munana ya zanto ya tafi ya ci bulus ba a tare da an masa sakayya ba a bisa wannan munana wanda yayi wannan zalunci ne kamar yadda koyaushe ake masu hankali ke cewa duk wanda yayi wa mutane ba daidai ba ya cutar da su to a hukunta shi idan aka ki hukunta shi to an zalunci waɗannan mutanen da aka cutar bayan shi yayi zalunci to wanda yake da haƙƙin hukunta shi da yake hukunta shi to shi ma yayi zalunci don haka ku kanku a wajenku a tunaninku a adalcinku kun san cewa mutumin da yayi ba daidai ba shine a hukunta shi to Allah yayi masa wannan hukunci na ɗaya saboda aikinsa da yayi shi yayi wa kansa sannan kuma saboda Allah ba zalimi bane domin ya bar shi bai saka masa ba to ya daidaita shi da mutumin kirki kenan da shi da wanda bai yi laifi ba sun zama ɗaya kenan daidaita kuma azzalimi da mutumin kirki wannan zalunci ne saboda haka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya kawo siga ta mubalaga a larabci muna da sigul mubalaga sigogin da suke zuwa suna nuna kaiwa matuƙa kamar a ce bizallamin mai yawan zalunci Allah kuma an sani cewa baya zalunci kwata kwata inna Allah la yazlimu misqala dharra kurqadan qayar ir tururuwa Allah baya zalunci to amma anan an kore yawan zalunci kore yawan zalunci ba shi ke kore ba shi ne da kore zalunci ba wato an ce Allah ba mai yawan zalunci bane kenan yana yi ba yawa mai yawan ne ba abin nan ba to shine malamai suka yi magana akan zuwar wannan siga ta bizallamin lil abid da ta zo a wasu wurare a alqur'ani suka yi magana akan ma'anarta da kuma yadda ya kamata mai karatu ya fahimce ta wanda insha Allah za mu yi wannan dauraya a karatunmu na gobe biiznillahi kafin mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh